sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 4 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar da ke saka ido kan kafafen yada labarai a Najeriya wato NBC ta ci tarar kafar yada labarai ta Trust TV da wasu kafafen yada labarai hudu kan wani rahoto da ta yada kan ayyukan 'yan ta'adda a Najeriya.
Ba wai mun yi daga nan sun yi wannan shiri ba saboda abubuwan da shirin ya kunsa, akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri ya yi la'akari.
Sai kuma kasar Ghana, inda za a ji cewa yau rana ce ta tunawa da kuma jinjinawa waɗanda suka samar da 'yancin Ghana, kuma ranar hutu ce a faɗin kasar. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan yau Alhamis ta yi ikirarin cewa bata da masaniya cewa a lokacin da aka kashe shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri yana zaune ne a Kabul, tare da yin gargadin abinda ta kira wani sakamako wanda bata bayyana ba idan har Amurka ta sake kera ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwar da aka fitar a hukumance a cikin harsunan kasar da na Ingilishi ta zo ne bayan 'yan kwanaki da wani harin jirgin sama Amurka ya kashe ɗan ta'addan da yake fake a wata unguwa da ke tsakiyar babban birnin ƙasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da kisan Al-Zawahiri da yammacin ranar Litinin. Masarautar daular musulunci ta Afghanistan bata ba da masaniya game da shigowa da kuma zaman Ayman Al-Zawahiri birnin Kabul, a cewar bayanin na Taliban. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar kasar Taiwan, amma illa ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da kasar China ke ƙara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta. Kwana guda bayan ficewar Pelosi, ana sarin cewa a yau Alhamis sojojin China za su kewaye yankin Taiwan na kwanaki hudu don yin atisayen soji masu tayar da hankali a yankunan bakwai da ke kewaye da tsibirin. Kafofin yada labarai na gwamnatin China sun bayyana cewa sojojin China sun gudanar da horon harbin bindiga mai dogon zango a mashigin Taiwan da misalin karfe 1 na rana ranar Alhamis. An samu sakamakon da ake tsammani, in ji shi, ba tare da yin karin haske ba. Idan aka ci gaba da atisayen kamar yadda aka sanar, zai kasance irin wanda ba a taba yin sa ba. Daya daga cikin yankuna da aka kebe da ke da tazarar kilomita 20 daga gabar tekun kudancin Taiwan.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yau Alhamis ne ake sa ran za a kammala muhawara a shari'ar game da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittney Griner a gaban wata kotu kasar Russia. Griner na fuskantar hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari idan aka same ta da laifi. An kama ta ne a filin jirgin sama na Moscow a watan Fabrairu tare da abinda ta amince da cewa wani man wiwi ne cikin kayanta. Lawyer Griner sun ce ba ta da niyyar aikata laifi, kuma an ba ta maganin tabar wiwi din ne da magance ciwo. Jami'an Amurka sun ce an tsare ta ba bisa ka'ida ba. Jami'an Rasha sun ce Griner ta saba wa dokokin Rasha. A cikin wani kira da ya yi a makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da ya amince da musayar fursunoni, inda za a sako Griner da kuma sako Paul Whelan wanda ake zargin mai leƙen asiri, wanda jami'an Amurka suka ce shi ma an tsare shi ba bisa ka'ida ba zuwa Amurka. Jami'an diplomasiya guda uku da ke aiki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun amsa tambayoyin 'yan majalisar dattijai a jiya Laraba a yayin wani zaman duba cancantarsu ta jagorantar ofishin jakadancin Amurka a Afirka. Idan har ta tabbata
uku daga cikin ofisoshin diplomasiyar Amurka mafiya wuya da ke kasashen waje mata ne za su jagorance su idan suka sheda wa ƴan majalisar cewa yin aiki a fagen diplomasiyya babban gata ne kuma sun himmatu wajen yin duk abin da za su iya yi don ƙara samun zaman lafiya da ci gaba a yankin. Lucy Tamlin, wacce a halin yanzu take jagorantar ofishin diplomasiyyar Amurka a Sudan a matsayin mai kula da harkokin diplomasiyya, na iya tafiya kudu zuwa Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo don da ba jimawa ba don zama jakadiyar ƙasar. Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo ita ce ƙasa mafi girma a yankin kudu da hamadar Sahara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar da ke kula da kafafen yada labarai ta Najeriya wato NBC ta ce tilasai kafar yada labarai ta Trust TV da wasu kafafen guda hudu sun biya taron naira miliyan 5 saboda gabatar da wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a kasar. A cewar hukumar, rahoton ya take ka'idoji da dokokinta, kana yana iya rura wutar matsalar tsaro da kasar ke fuskanta. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan mataki na hukumar NBC na zuwa ne kasa da mako daya bayan da ministan yada labarai da al'adu a Najeriya Alhaji Lai Muhammad yayi barazanar cewa gwamnatin kasar za ta hukunta kafafen da aka samu da gabatar da rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a kasar, bayan zargin cewar hakan tamkar kambama 'yan ta'addan ake yi. Sai gashi jiya Laraba, hukumar ta fitar da wata wasiƙa da ta bayyana sunayen wasu kafafen yada labarai da aka ci tarar su naira miliyan 5, ciki har da kafar talabijin na Trust TV. Malam Balaraba Shehu Ilela shine shugaban hukumar NBC a Najeriya, ya kuma shaida wa muryar Amurka dalilan da yasa aka kai ga daukar wannan mataki.
Ba gidan talabijin na Trust TV ne kadai muka ci tara ba, su wannan gidan talabijin na Trust TV akwai shiri da suka yi akan abubuwan da suke faruwa a Zamfara. Ba wai mun yi ne domin sun yi wannan shiri ba, a'a, saboda abubuwan da shirin ya kunsa akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri ya yi la'akari da su. Misali, dukkan abin da zaka watsa ba za ka watsa shi domin ya ƙara wutan rikici ba, kuma ba za ka yi shi ta yadda in akwai yara a cikin hoton ka nuna fuskokinsu ba, sannan akwai hirarraki da waɗanda ya kamata ka yi hirarraki da su ba. Wato duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su.
A ranar 5 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2022 ne kafar talabijin ɗin Trust TV a Najeriya ta saki wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar. Bidiyon da yana ɗauke da rahotanni na haƙiƙa daga 'yan bindiga, masana da ƙwararru a ɓangaren tsaro da kuma mutanen da harin 'yan bindigan ya shafa, kamar yadda shugaban gidan talabijin ɗin Ibrahim Shehu Adamu ya bayyana.
Shirin dai da muka yaɗa shirin ne da ya yi fargar da jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa game da irin ta'asar da ake arewa maso gabashin Najeriya domin nemo maslaha da kuma samun zaman lafiya a wannan yanki, domin magance sake aukuwarsa da kuma yadda waɗanda suke cikin wannan wahala za a kawo musu ɗauki. Mu a matsayinmu ba mun yi shiri ba ne domin mu sa matsalar ta ci gaba ko kuma mu ɗaukaka wasu bisa wasu. A manufarmu kenan kuma za mu ci gaba da abin da ya kamata mu bi dokokin harkokin yada labarai ta ƙasa.
Tuni dai masu ruwa da tsakiya a ƙasar suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan hukunci. Alhassan Yahaya shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a Najeriya.
Magana ta gaskiya shi ne ba ma goyon bayan wannan, kuma bai nuna cewa kuma wato muna goyon bayan kowane gidan rediyo ko TV abin da ba daidai ba. Idan ana harka na demokaradiyya ya kamata ya zamana cewa a bar mutane su fito su ba da bayanansu bisa ga yadda abubuwa suke gudana. Na biyu shi ne kundin tsarin mulki na Najeriya ya amince ya ba da dama ga ɗan ƙasa ma ba ma kamfanin jarida ko talabijin ko rediyo ba ya fito ya ba da bayanai, misali wato freedom of expression. Bayan wannan kuma wato ita gidan TV na Trust TV ina ganin cewa wannan tarar da aka yi mata ba mata adalci ba. Ya kamata misali in ma ta yi wani abun da ba daidai ba ita gwamnati ta mata gargaɗi ne kan wannan abun da ya faru.
Shi ma Comrade Isa Tijjani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar ya kare da cewa
wannan abin da NBC ta yi ai tauna takuwa ne domin aya ta ji tsoro dama ba a buƙatar a sani saboda ka danme ma ka je ka bincika waye yake nuna wata alama ko da alama ce waye yake nuna wa ta cewa yes tabbas gwamnati ta damu da halin da ake ciki kasakan ITLS suna da yanci suna da haƙƙi su san me ake ciki game da wannan kuma su wanda suka sa a hana din sun san cewa idan ƴan ƙasa suka san abin da yake faruwa ba ma kawai dawowa za su yi daga rakiyar su ba kila ma su dauki wani matakin da za ta tabbatar da cewa yancin su ya dawo gare su wannan shine ba sa su
zalika hukumar NBC ta ce za ta sanya takunkumi ga kafar yada labarai ta BBC bisa wani shirin ta na binciken kokop kan ayyukan ta'addanci da barnan ƴan bindiga a Najeriya matsalar tsaro a Najeriya dai na neman kai wankin hula dare inda ƴan ƙasar ke ci gaba da zaman dardar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Shamsiya sai kuma kasar Ghana inda yau rana ce da aka ware domin tunawa da sadaukarwa da mutane biyar suka yi don neman yancin kasar ta Ghana waɗanda suka hada da Dr. Kwame Nkrumah wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani daga Accra
Ranar waɗanda sun ka samar da ƴancin Ghana rana ce kuma da iyan Ghana ke amfani da ita wurin bibiyar irin sadaukarwar da magabatan sun ka yi a jihadin neman ƴancin ta ƙasar Ghana Dr. Kwame Nkrumah tare da wasu su biyar a wata ƙungiyar siyasan sun yi fama ainin akan mulkin Burtaniya haka yasa sun ka zama iyayen ƙasa da sun ka samar wa Ghana ƴancin ta Dr. Kwame Nkrumah ya zama shugaban Ghana na farko ko saura biyar kuma aka hade su da shi sun ka zama da big six wato gawurtattu shida su ne ko Edward Akufo-Addo JB Dankwa Emmanuel Obuchi-Bilamti William Oforiatta da kuma Ebenezer Ekwaji sai dai kasancewa akwai waɗanda sun ka fi gwammace da ayi bukin ranan uban kasar ranan 21 ga watan Satumba da ake yi duk shekara a da wanda shine ranar haihuwar Dr. Kwame Nkrumah maimakon ranan waɗanda sun ka samar da ƴancin Ghana na nemi jin ra'ayoyin jama'a kamar haka
sunana Malam Isa Marago Jibril dan jarida a birnin Accra na kasar Ghana ni na ra'ayin dangane da ƴan mazan jiyan nan su shida wanda suka shahara a fannin gwagwarmaya na samun ƴancin kai na kasar Ghana akan haka ya kamata idan za a gudanar da biki na ranar 4 ga wata na Agusta na kowace shekara domin tunawa da wayannan mazan jiya ni ina ganin lalle sun taka rawar gani wurin soma gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka kafin su gayyaci Dr. Kwame Nkrumah amma ainihin ƴancin kai na kasar Ghana Dr. Kwame Nkrumah ya taka rawar gani sosai wanda ba domin shi ba da kasar Ghana zata jima bata samu ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya ba akan haka ina ganin Kwame Nkrumah shine ya kamata a kira wanda ya samar wa kasar Ghana ƴancin kai ba wato big six ba ko da yake sun taka rawar gani amma shine jigo shine gaba
ni ne autan Hadi Masharu anan fara gaskiya mu yayin da muka sani dai a kira Kwame Nkrumah amma daga baya abubuwa ta barbare a kai yanda siyasa ya ga mana ya tsayin daka ya ga shi ya ce shi ba yau ne yake so a samu wannan mulkin wanda kuma suke tare suka kirawo shi su suna gani dan dakata a bari lokaci shi kuma yana gani a lokaci ya kure ana neman wa'en gani ne gaba daya su kuwa akwai abin da suke nema shi a fa'intarsa to kuma gaskiya saboda Allah ya tashi wannan gwagwarmaya har Allah ya kawo mu inda ya kawo mu kuma menene dai ai kamata yayi a maida tarihi yadda yake shi an kirawo shi ya zo an babada shi kuma ya ci gaba da abin da yake yi har Allah ya taimake mu muka kawo yau saboda mu dai a ra'ayi na dai a ajiye abu a inda yake shi yafi
nene Muhammad Mansur annan maganan aizan shi ne da yake kowa sani duk dan Ghana da duniya duk wani ke tarihi game da wannan abin ya san abin da faru kuma shi ne wuka shi ne nama wayannan gwamnatin kasan da yake iyayensu ne wayancan mutane suna kokari su makala su ciki dole su zama suna cikin tarihin amma su suka kawo cikas lamarin ma kowa san hukuma shi ne da kokashi na ba sai lalle an hada da wasu ba riski da su makala iyayensu su cikin tarihin Ado Alatilas.
Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwanullah Abbas. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoto na musamman kan yaki da fataucin mutane a Najeriya.
Hukumar da ke yaki da fataucin mutane ta Najeriya ta ce a cikin watanni bakwai kacal ta sami rahotanni daga kafar sada zumunta ta Facebook kan cin zarafin yara 27,794. Safarar mutane tsohuwar ɗabi'a ce da ɓata gari suka dade suna yi, suke kuma cutar da waɗanda lamarin ke shafa. Hukumar yaki da fataucin mutane a Najeriya ta gano cewa dalilan da suke janyo fataucin jama'a sun hada da talauci, rashin aikin yi, neman sauyin rayuwa ko ilimi, yaƙe-yaƙe, rashin tawakkali, jahilci da sauransu. A shekarun da suka gabata, matsalar fataucin mutane ta fi kamari ne a yankin kudancin Najeriya, to sai dai a yanzu lamarin ya mamaye dukkan sassan kasar. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da fatauci da mutane da musgunawa yara ta hanyar ayyukan da bai dace da su ba a Najeriya, Abdul Ganiyu Abubakar, ya ce sun gano cewa iyaye da wasu shugabannin al'umma suke ƙarfafa batun fataucin jama'a a wasu wurare.
Don mun fahimci akwai al'ummomin da ma za ki cimma shugabannin al'umma suke haɗawa su ce gida kaza kawo mutum kaza kawo kuɗi kaza.
A nan Najeriya kenan.
Kware ku a jihar Edo, jihar Delta, jihar Akwa Ibom, duk mun ga waɗannan abubuwan. Yanzu ma abin ya garza ya zuwa irin jihar Enugu a nan bara irin Ondo, sanan jihohinmu ma na arewa irin Kano, Kaduna, Katsina. Za ka ci maso da yawa an fataucin yaranmu domin zuwa Saudi Arabia, Dubai da Oman da sunan aiki haji wasunsu ki ji an ce umura za a kai su su yi sayayya ƙarshen ta ziyara zuwa sa su aikin karuwanci ko kuma aiki gidajen Larabawa da sauransu. Yanzu haka yau din ga da nake miki magana akwai boss wanga luxurious wanda anka kamo ciki da yaran Najeriya kusan su 100 da wani abu za su hita wajen Najeriya. To an kamo su daga can jahuriyar Niger, an meshe su Kano, yanzu haka ma'aikatar NAFCIP tana nan tana profiling ɗinsu a nan jihar Kano. To ke ga ya kamata a ce ita ma gwamnatin Najeriya daga cewa ta gyara tattalin arzikin Najeriya. Saboda yanzu duk matashin da kike madala guda san naira 700 yake har da 10, sannan a nuna mishi ga hanyar da zaka kai ka samu dala 1000 cikin wata, wanda yake ko babban ma'aikaci Najeriya zai samu dala 1000 ga wata. To kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa suna garzayawa. Sannan da matsalar ga rashin tsaro, mun ga matsalolin da anka samu ya sa an kashe iyayen wasu an bata musu hanyoyin sana'a, yanzu mutane ba su iya noma da sauransu, musamman kwayoyi, fataucin kwayoyi da makamai, matasan mu da yawa yanzu suna cikin wannan matsalar. Yana da kyau gwamnati ta ƙara diba matsalar ga tsaro, ta hito ta yi aiki da gaskiya domin a daƙile wannan matsalar. Sannan kuma a gyara tattalin arziki, a tabbatar da cewa an samu matasa aikin da za su yi, sannan kuma a ƙara gyara dokoki, a tabbatar da cewa waɗanda an ka kama da hannu ga wanga matsalar an hukumta su, sannan kuma an karɓe kuɗaɗen da sun ka samu da suna wagan muguyar sana'a domin a tallafa waɗanda sun ka musguna ma.
Taken da kuka yi amfani da shi na wannan shekara shine amfani da kuma rashin amfani na wato kafafen sada zumunta na zamani. Kana ga kaman yaya wato wayannan kafafen sada zumunta na zamani yayi tasiri musamman akan harkar fatauci da mutane?
Tun da dadewa kahin yanzu su waɗanga masu fataucin ga suna amfani da waɗannan kafafen irin su Facebook, irin su Twitter, irin su Instagram, irin su WhatsApp, irin su TikTok da sauransu, wanda yake suna amfani da shi ne suna sadar da wasu sakonni ga matasa na nuna musu cewa ku bar bata lokacinku Najeriya, Najeriya ba ta da wani abin da za ta baku na kirki, idan kun zo kasashen duniya kun ketara za ku samu hiye da abin da kuke samu Najeriya, za ku samu rayuwa mai inganci, za ku samu kuɗi, kuma za ku zo ku taimaka ma iyayenku da sauransu. To sai suna amfani da irin waɗannan dabarun, duk da cewa ni ne ke shugabanta ta hiyar ga, amma ina zaune ne kuma ina aiki daga jihar Sokoto. So mun samu yara da yawa waɗanda an kai fataucin su daga wasu ƙasashe, daga wasu jihohin kudancin Najeriya da ma wasu jihohin arewacin Najeriya, ta gehen bodan nan na Ilela da Tamba a jihar Kebbi, da kuma irin su Zindar a jihar Kano, da kuma wasu iyakoki na Borno da Adamawa da sauransu, an kai ta da su kasashen ga. To da yawan su jami'an tsaro na kasashen ga da ke makwabtaka da mu sun kama su sannan sun meshe su zuwa gare mu domin a mai da su gidajensu a ba su kulawa.
Kana ga kamar yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala?
Gaskiya dole sai an ci gaba da yi kuwa irin wanga da muke yi saboda iyaye su san cewa lalle ga halayen da yaran su suke ciki can. Mun zagaya a waɗannan ƙasashen mun ga inda yaran mu suke, mun ga irin gidajen da suke karuwanci. Sannan waɗanda ake musguna ma idan gwamnati bata kasance ta tallafa musu ta biya su jiya ba, to idan an dawo ko an hukunta mutum shi wanda an ka ci zarayen shi an bar shi haka nan, to su ma da yawa su mun fahimci idan sun dawo suna zuwa su yi fatocin wasu to kai su wasu kasashe su ma.
Tun bayan da Najeriya ta samu kanta a yanayi na tashin hankali musamman matsalar Boko Haram a arewa maso gabas, batun fatauci da mutane ya karu a yankin. Madan Sarah David Ibi da ke aikin yaƙi da fatalcin mutane da cin zarafin yara a jihohin da ke shiyar arewa maso gabas ta ce duk da wayar da kan mutane da suke sun lura cewa lamarin na ƙaruwa ne.
To, kin san maganan insurgency nan bai kare ba. Ana satan yara ko kidnapping da yana on the increase, ana karuwan nan shi ma trafficking ne. To, yana karuwa ne yanzu hakan nan a border communities namu. Shigan Cameroon, shigan Niger, Chad, to wa'annan border communities. Mun gode Allah ma an yi dan awareness kwanan nan.
Wato an fara wayar ma mutane kai.
Sai makon France expertise through European Union an yi awareness. An samu ba karamin rahoto ba domin ko anan a Taraba ai muna je wani kauyuka kamar Minda, Kantina ko muka yi program ta wurin Bali ne. Kurmi ne, janga ne, kibbi ne, zaki ci ana kwashe yara ne ba wasa. A Taraba a nan ma a wurin mutum daya an samu yaran 72 kam saura kuma fa. A haka kuma a Bauchi, haka kuma a Borno ma ya fi muni da Yobe don kin san insurgency ya concentrate a wurin da Adamawa.
Su mutanen nan me suke gaya muku dalilin da yasa ake kwashe yayansu?
Wasu suna ce wai wahala ne fatara ne, ba su da kome, ga yara da yawa, ba makaranta ne. To ai gwamnan ma yayi kokari yayi makaranta a kauyen, an yi hanya ma yanda za su je suna sayar da kayayyakin su. In kuma development na programs da za a ce an yi ma na inda zama ta su samu sana'a, kin san mutane an gama maku an ba ku ma sai kaga atake ana sayar da kaya a wurin. Yawwa, to amma kukan shi ne kullum yara sun yawa. Family planning ma har ma an partner da NGO da international partner wa'in sun zauna a nan state din, an je an yi masu family planning awareness a communities da an samu yara da yawan nan.
To yanzu ya kike ga kamar za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli musamman na fatauci da mutane?
Muna step up awareness kamar kwanan nan na fito daga boot camp a Abuja tsakanin mu da NAPTI. To sun kara bayana, an taimaka, an producing NAPTI mata producing number wanda idan an disseminate nashi across mun awareness mun nuna ga number. In ka samu kanka ana yi maka wannan cin zalim, ka kira number domin nan da nan a samu a taimaka. *267#. Kuma ba kudin da za a deducting maka.
Waɗanda ke fataucin mutanen suna lalamansu ne da guraben aiki ko karatu a ƙasashen ƙetare, ko su sace su ko su ruɗe su da batun soyayya ko addini da sauransu, wanda daga ƙarshe sukan samu kansu a karuwanci, zama 'yan aikin gida ko gona, bara da ma cire musu sassan jiki ko dai da sanin su don su samu kuɗi ko a'a. Hukumar yaƙi da fataucin mutanen ta Najeriya ta ce ta ceto mutane maza da mata da yara 17,727 yayin da ta damƙe masu safaran mutane fiye da 8,513 daga cikinsu an yanke musu hukunci. Dokar da ta kafa hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya ta ayyana shekaru 5-7 da taron da bai kasa naira miliyan 1 ba akan irin laifin fatauci da mutane da cin zarafin da aka aikata. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Oluwamuyiwa Adejobi ya ce ba dokar duniya da ta amince da safarar mutane ko cin zarafinsu.
Prescribed or described to be an offense in our land, in our law.
yace kuma a wani dalili ne laifi ne a kasar mu da dokar mu, dan haka dokar tana kan aiki, shi ya sanya ma suke aiki kafada da hukumar hana safarar mutanen don aiwatar da dokar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. Cikin labaran wasannin namu na wannan mako, za mu duba batun wasannin motsa jiki ne da ke gudana a birnin Birmingham na kasar Ingila, da kasashen rainon Ingila ke fafatawa tsakanin su. Za mu kawo muku jerin sunayen kasashe guda goma da suka sami yawan lambobi da suka hada da zinare, azurfa da kuma tagulla. Zuwa yau Alhamis, kuna ga watan Agustan shekara da muke ciki na 2022. Kasar da ke na daya a yawan lambobi ita ce Australia, tana da lambobi guda 123. Sai mabi mata mai masaukin baki kasar Ingila tana da lambobi guda 104. Kasar Canada ita ce ta uku, tana da lambobi guda 57. Sai kasar New Zealand ta hudu, tana lambobi guda 35. Kasa ta biyar kuwa ita ce kasar Scotland, mai lambobi guda 32. Kasa ta shida a jerin kasashe goma waɗanda suka sami lambobi ita ce Afirka ta kudu, mai lambobi guda 19. Kasa ta bakwai kuwa India, tana da yawan lambobi guda 18. Sai kuma kasar Wales da ta zo na 8 da yawan lambobi guda 14. Kasar Malaysia ta zo na 9 da yawan lambobi guda 8. Sai na 10 Nigeria, ita ma dai tana da lambobi guda 8 kamar kasar Malaysia. Sai dai bambancin a yawan azurfa ne, a yayin da kasar Malaysia ke da guda 2, ita ko Nigeria guda 1 take da shi. Bari kuma mu wayewaci rikicin hukumar kwallon kafar kasar Nigeria, wato NFF, da kuma tsohon kocin Super Eagles Gennaro Rowe. Tsohon kocin ya ce a dole kanwan naki hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta biya shi naira miliyan 157 da kuma kudin ruwa a matsayin kudadensa na albashi da ba biya shi ba a sanadiyar sarbi na rashin biyan kudaden albashin. Gennaro Rowe ya kai kara hukumar kwallon kafar Najeriya ne gaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, da ta umarci hukumar kwallon Najeriya kan ta biya Gennaro Rowe kudadensa nan da kwanaki 45, ko kuma a jefa mata takunkumi. Halin da ake ciki kuma, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci hukumar kwallon kafar kasar, wato NFF, da ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a yayin da wa'adin shugabannin ke karewa a watan gobe na Satumba. Shugaba Buhari ya buƙaci ganin an yi kwaskwarima ga tsarin shugabancin hukumar domin ya sanya dukkan masu ruwa da tsaki a harkar tamola. To mai saurare, da wannan rahoto ne kuma muke cewa mu haɗu a wani satin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abdulhaq Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan yau Alhamis ta yi ikirarin cewa ba ta da masaniya cewa a lokacin da aka kashe shugaba Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri yana zaune ne a Kabul, tare da yin gargaɗin abinda ta kira wani sakamako wanda bata bayyana ba idan har Amurka ta sake keta ikon yankin Afghanistan a nan gaba. Sanarwar da aka fitar a hukumance a cikin harsunan ƙasa da na Ingilishi ta zo ne bayan 'yan kwanaki da wani harin jirgin sama Amurka ya kashe ɗan ta'addan da yake fake a wata unguwa da ke tsakiyar babban birnin ƙasar. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta bar ƙasar Taiwan, amma illa ziyarar tata na ci gaba da yin tasiri yayin da ƙasar China ke ƙara yin atisayen soji a kewayen tsibirin mai cin gashin kanta.
fatan masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a kwana lafiya.